Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma shi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a 27 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
Manyan kasashen nan biyar da karfin tattalin arzikin suke haɓaka wato BRICS sun ƙara jaddada tsarin harkokin cinikayyar su. Majalisar Ɗinkin Duniya na neman a bata damar zuwa ƙasar Kamaru domin gudanar da bincike kan zargin mummunan cin zarafin bil'adama da ake yi. Sannan dakarun Isra'ila sun harbe wani Falastiniya har lahira bayan da ya daba wa wasu mutane uku wuka.
To Allah shi kyauta. Za a ji cewa yayin da ake kiran manoman Najeriya da su samar da isasshiyar shinkafa, hukumar custom ta kasar ta lashe takobin hana shigowa da shinkafar.
Shinkafa dai sun ce ba za su gure shiga da ita ba, mun kuma mun ce ba za mu bari kamawa ba.
To ko kuma me yasa jamhuriyar Niger ke bukatar kungiyoyin sa kai su yi cikakken bayanin kansu?
Ya kamata a ce in za ka yi ka zo gidan mutum, in za ka shiga gidan shi ai sai ka yi mai sallama.
Kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafa da shirin ta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To Juma'a, assalamu alaikum. Manyan kasashen nan biyar da ƙarfin tattalin arzikin su ke haɓaka a duniya sun ƙara jaddada tsarin harkokin cinikayyar su tare da shin alwashin ƙarfafa haɗin kansu ta fuskar tattalin arziki a daidai lokacin da Amurka ke barazanar sanya kuɗaɗen haraji da kuma yadda take gaban kanta wajen yanke shawara kan harkokin kasuwancin duniya. Kasashen waɗanda aka fi sanin su da BRICS a taƙaice sun haɗa da Brazil da Russia da India da China da kuma Afirka ta Kudu. Sun kuma haɗu a birnin Johannesburg a taron kolin da suke yi na shekara-shekara, inda hankulan mahalatta taron suka karkata kan barazanar da ke tattare da takaddamar cinikayya da Amurka take azazzalawa. Ko da yake ba su fito fili sun kama sunan shugaba Donald Trump ba. Muna cikin damuwa kan yadda tasirin manufofin tattalin arzikin wasu manyan ƙasashe suke yaduwa, in ji wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ƙasashen na BRICS suka fitar. Sarawar ta ƙara da cewa, mun kuma lura cewa tsarin cinikayya tsakanin ƙasashen duniya na fuskantar ƙalubalen da bai taɓa gani ba. Muna masu jaddada muhimmancin tsarin tattalin arzikin duniya da zai kasance a buɗe. A halin da ake ciki kuma kwana guda bayan da ya cimma matsaya kan takaddamar cinikayya tsakaninsa da nahiyar Turai. Shugaba Trump ya kwatanta wannan matsaya da aka cimma a zamansa da shugaban majalisar ƙungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker a matsayin babban nasara ta fuskar tattalin arziki kuma matsaya mai cike da tarihi. Mun buɗe kofar nahiyar Turai ga ku manoma, yanzu kun sama ma kanku wata babbar kasuwa, in ji shugaba Trump yayin wani taron ganawa da aka yi a jihar Iowa. Jihar ta Iowa ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da suka shahara a fannin noma a yankin tsakiyar yammacin Afirka. Ita ce kuma jihar da kuɗaɗen harajin da takaddamar cinikayya tsakanin Amurka da China ta fi shafa, musamman kan kayan waken soya da sauran kayayyakin da suke nomawa. Babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya, Zaid Ra'ad Al-Hussein, ya nemi da a bashi damar zuwa ƙasar Kamaru domin ya gudanar da bincike kan zargin mummunan cin zarafin bil'adama da 'yan aware da dakarun gwamnati ke aikatawa a yankunan kudu maso yammaci da arewa maso yammaci da ke amfani da harshen Ingilishi. Mai magana da yawun babban kwamishinan Ravina Shamdasani ta faɗa wa muryar Amurka cewa rikicin yankin wanda ya faro daga zanga-zangan neman adalci wajen samun ayyukan yi da harshen da ake amfani da shi ya rikide ya koma wani babban al'amari. Alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna cewa sama da 'yan gudun hijira 21,000 sun tsayar da zuwa ƙasashe makwabta, yayin da mutum 160,000 suka rasa muhallansu sanadiyar rikicin, inda rahotanni suka nuna cewa akwai da yawa daga cikinsu da ke ɓoye a cikin dazuka. Sai dai wani kakakin rundunar sojin ƙasar ta Kamaru ya musanta waɗannan zarge-zarge da aka ce dakarun ƙasar sun aikata, yana mai cewa duk zuƙi ta malla ne. Shugabar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka tura Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta yi gargaɗin cewa babu ingantaccen yanayi da za a iya gudanar da zaben shugaban ƙasar a watan Disambar wannan shekara. inda ta ce idan ba a samu ci gaba a wannan fanni ba sahihancin zaben zai iya zama mai rauni. A jiya Alhamis wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Leila Zurugi ta bayyana hakan a gaban kwamitin sulhu na majalisar. Tana mai cewa dukkanin bangarorin da ke takaddama a kasar ba su aiwatar da matakan ƙara ƙwarin gwiwa da na tsaro ba, musamman a gabashin kasar inda al'amuran tsaro ke ƙara tabarbarewa. Majalisar Ɗinkin Duniya na da dakarun wanzar da zaman lafiya sama da 18,000 a kasar ta Kongo. Kwamitin sulhun ya baiwa dakarun umarnin su taimaka wajen gudanar da shirye-shiryen zaben, amma har yanzu hukumar zaben kasar ba ta amshi wannan ta yi ba. Shugaban Joseph Kabila, wanda ya hau kan karagar mulki tun daga 2001, wanda kuma aka sa ran zai sauka a shekarar 2016, ya ki ya bayyana makomarsa a siyasance. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Isra'ila sun harba wani Falastini ya halahira bayan da ya sulale ya shiga wani yankin Yahudawa ya daba wasu mutane uku wuka. Biyu daga cikin mutanen sun samu munanan raunuka yayin da mutum na uku ya dan samu karamin rauni. Dakarun Isra'ila sun ce lamarin ya faru ne a unguwar da ake kira Adam wacce ke tsakanin birnin Kudus da garin Falastina na Ramallah a yankin gabar yammacin kogin Jordan. Wannan rikici tsakanin Isra'ila da Falastinawan ya ta'azzara ne tun daga watan Maris bayan da Falastinawan suka fara bore a kullun akan iyakar Isra'ila da zirin Gaza. Akalla Falastina 140 da kuma sojan Isra'ila ɗaya suka mutu. Tsageru daga yankin Gaza da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar Hamas sun harba rokoki zuwa yankin Yahudawa, lamarin da ya haifar da mummunan martani daga Isra'ilan. A ranar 29 ga watan nan na Yuli, 'yan ƙasar Mali za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin yin zaɓe tsakanin 'yan takara 24 waɗanda suke neman makamin shugaban ƙasa. Babu kuɗi daga cikin 'yan takara ciki har da shugaba Ibrahim Boubacar Keita da shugaban 'yan adawa Soumaila Cisse da ake sa ran za su yi nasara ta hanyar samun ƙuri'u masu rinjaye kai tsaye. Hakan yasa ake ganin akwai yiwuwar sai zaɓen ya kai ga zagaye na biyu. Sayara Kulibali, malama a wata unguwar marasa galihu a Bamako, ta ce ita da mota ita ce duk wanda ya ci ya taimaka ya sauke farashin kayan abinci. A Zimbabwe kuma 'yan takara 22 cikinsu har da mata za su kara a zaben ƙasar da za a yi a ranar 30 ga watan nan na Yuli, wanda shi ne karon farko a tarihin ƙasar da 'yan takara masu yawa za su fito tun bayan da ƙasar ta samu 'yancin kai daga Burtaniya a shekarar 1980. A cikin matan hadda 'yan kungiyar wata 'yar kungiyar kwadugo wato kallabi tsakanin rauna a fafutukar samawa kasar 'yancin kai da wata marubuciya da kuma tela. Biyu daga cikin matan sanannu ne, duk kuma sun rike makaman gwamnati. Joyce Mujuru ta zama mataimakiyar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe fiye da shekaru 10, wanda ya zo karshe a shekarar 2014. Amma yanzu tana takarar karkashin wata jam'iyya da ake kira RC a takaice. Tokozani Kufe, wacce ita ce mace ta farko da ta rike mukamin mukaddashin Prime Minister, tana takara ƙarƙashin jam'iyyar hamayya ta MDC.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a Najeriya, inda hukumar custom ta kasar ta zafafa hana shigowa da shinkafa akan iyakar da aka fi fasakobrinta, a yayin da ake kuma ƙarfafa gwiwar manoman kasar da su samar da ita a wadace. Babangida Jibrin Gadeka.
Kasa da sa'o'i 24 bayan ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da takwaransa na kasar jamhuriyar Benin Patrice Talon domin magance sumoga musamman madai na shinkafa da ake yi tsakanin kasashen guda biyu. Hukumar kwastan da ke kula da kan iyakokin Najeriya da kuma jamhuriyar Benin ta kan iyakan Seme da ke zama mafi girma tsakanin Najeriya da sauran kasashe makwabta ta kama dubban buhuna na shinkafa da aka so shigowa da shi Najeriya ta kasar ta jamhuriyar Benin. Alhaji Muhammad Ali shine controller hukumar ta kusan mai kula da kan iyakan Najeriya da kuma jamhuriyar Benin da ake kira Seme Border, kuma ya mun karin haske game da kamun da hukumar ta yi na shinkafa ta wayar salula.
Abubuwan da ke faruwa koda dai zamu ce alhamdulillah tunda dai muna samun sa'a muna kamawa shinkafa dai sun ce ba za su gure shi ba da ita ba mu kuma mun ce ba za mu bari kamawa ba misali kaga karshen watan da ya wuce farkon watan da ya wuce muna da shinkafa fiye da 10,012 mun kama aka ce mu doka mu kai IDP na Yobe to muka aika shi IDP na Yobe da shinkafa da tumatir wajen katon 4,500 da jarkan mai wajen 1,000 da dai wasu tarkacin kaya dai haka da yawa daga farkon watan da ya wuce da muka aika kayan nan zuwa yanzu kuma Allah ya sake ba mu sa'a mun kama wajen 13,000 game da harkar shinkafa gaskiya muna yaka kokarin mu su suna shigowa mu kuma muna kama muna ajiyewa
a sakonsa da ya fitar ta tafin sa ta Twitter dai a ranar Alhamis din nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa kashi 90 cikin 100 an samu nasarar daƙile shinkafar da ake shigowa da ita daga jamhuriyar Benin amma kuma har yanzu ana ci gaba da shigowa da shinkafar abinda kuma ke kawo cikas da nakaso ga shirin gwamnati na noma shinkafar a cikin gida bayan shinkafar da gwamnatin Najeriya ke kokarin ganin cewa an na shigo da ita ta kan iyakokin Najeriya da kasashe makwabta musamman jamhuriyar Benin da kuma jamhuriyar Niger har ila yau hukumar ta Kwastam na kokarin ganin ta dakile su moga shigowa da wasu mugan kayayyakin maye wanda kuma bincike ya nuna cewa tana da illa ga masu shanta kamar da shugaban hukumar ta Kwastam mai kula da kan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Benin ta seme yayin karin haske
wani babban kamu shine kaga ana magana cewa ana shigowa da kodin ko to shi wannan abin da muka kama yana ganin amma da kodin saboda wata giya ce cikin leda aka sata haka abinda muka kama katon 2000 akwai wani cikin katon akwai leda da ta dauki wannan kamar sace da ake ce mashi guda 20 to a kuma kowane katon akwai wannan dauri kuma guda 10 kaga kowane katon kenan yana dauke da sace kusan 200 katon 2000 muka kama
kwanakin baya ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi barazanar rufe kan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Benin bisa abin da ta alakanta da ci gaba da smogar da ake yi daga kasar ta jamhuriyar Benin zuwa Najeriya rufe kan iyakokin Najeriya dai a can baya da jamhuriyar Benin na haifar da hali na ni'asu ko tsaka mai wuya ga tattalin arzikin jamhuriyar ta Benin babin Jibrin murya Amurka daga Lagos
gaida baban gida daga Najeriya kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger inda gwamnatin kasar ke bukatar kungiyoyi masu zaman kansu da su yi bayanin yanayin su dalla-dalla saboda a san madogarar su da kuma alƙiblar su daga birnin Kwanni ga wakilin mu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton
Ministan da ke kula da raya karkara ne na jamhuriyar Niger tare da sauran mambobin gwamnatin kasar suka gana da kungiyoyi masu zaman kanunsu na Niger na kasa da kasa da ke ayyukan raya karkara a cikin kasar domin tattaunawa da su tare da gabatar da wallafawa ayyukan da waɗansu daga cikin su suka yi a tsawon shekarar ta gabata sai dai ministan raya karkara ya taho musu da wani gargadi
les ONG qu'elles soient nationales qu'elles soient étrangères savent très bien le contenu du protocole d'accord type. Elles connaissent très bien l'obligation du dépôt du rapport.
Kungiyoyi masu zaman kanunsu na cikin gida ko na ƙasa da ƙasa da ke nan cikin Niger sun sanya sare alƙawarin da ke cikin yarjejeniyar da muke da mu da su haka ma sun san wajibi ne da su ajiye raskona ayyukansu na kowace shekara sun san kamin duk su yi wani aiki ya zama wajibi gare su da su gabatar da shi ga gwamnati sai dai a shekara ta 2017 cikin kungiyoyi 2700 da 35 da muka yi rajista kawai sama da 600 ne suka bada bayanin ayyukan da suka yi kuma suka ajiye wannan raskonar shi a ofishin mu zuwa ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 2017 na shekarar da ta gabaci wannan
sur les 2735 ONG enregistrées au 31 décembre 2017 à peine 600 ont déposé leur rapport d'activité de l'année écoulée
A cewar wani dan fafatakar kungiyoyin farar hula a Niger cewa da Abibu Mumuni wasu ma daga cikin kungiyoyin ba a san da zaman su ba balle amfanin su.
Yan sai kaga mutun ya zaka yana nan zamane cikin gari ya zaka yayi ON shekin shi. Can na suka abin su ba wanda ya san abin. To eske abin nayi haka nan. Ya kamata a ce in za ka yi ka zo gidan mutun, in za ka shiga gidan shi ai sai ka yi masa sallama. Kuma in za ka hita za ka tahiya kai lauran abin da a cikin gidan shi ai sai ya gama ka da wani. To ba su dauka su dai naga abin su. To wannan ko gaskiya ba yi ne ba.
Su ko yan kasar da muka tattauna da su na Niger sun bayyana ra'ayoyin su game da wannan gargadi da gwamnati ke wa ONG ko NGO a baya-bayan nan
game da ONG kinan kuma tsari wanda ba tare da hannun gwamnati a cike ba amma shi ko gwamnati yana da inci ko kuma dama ya zama cewa gwamnati ta sa ido gare su saboda shiga abin suna aikata a cikin kasa ciki da waje to sai da mena ONG kin sun yawa amma wasu in hannun komi gwamnati bai san sun to ba kuma bai san sun tahe ba bai san sun yi aiki bai san ba su yi ba
ni sunana Mustafa ONG da ake cewa dama mu dai mun dade muna hasashen akwai kwaruwa cikin lamarin amma tun harko ONG ko ce iri ta za ta shigowa in an ka tsaya an kai bincike sai ka iske ba da manufa guda take shigowa
ministan raya karkara Ammani Abdu ya bayyana matsalar waɗannan kungiyoyin game da wuraren da ya kamata su gudanar da ayyukan su sai a cushe ayyuka a cikin waɗansu yankunan ƙasa to gwamnati ba za ta yarda da wannan ba shi yasa za ta kawo gyara domin ayyukan waɗannan ƙungiyoyin ya kawo ci gaban ƙasa mai inganci Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
wannan haka ne kuma a gaida Haruna yanzu kan bari mu koma gefe guda Jummai Ali da gabatar mana da shiri na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Assalamu alaikum masu sauraro tare da fatar kuna cikin koshin lafiya da wadata Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da lafiya uwar jiki babu mai fice da ke ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan ya kintsa domin ansa tambayoyin ku da kuka aiko to likita ina fatar kana lafiya
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya
to zamu fara ne da wannan wasika da muka samu daga wajen Mallam Sa'idu Abdullahi da Maturushi daga can jihar Yobe
to
yana son ka mishi bayani akan karin bayani akan ciwon hanta shin me ke kawo ciwon hanta ne
to akwai abubuwa da yake kawo ciwon hanta akwai wani kwayan cuta da ake kira virus
to
shi wannan virus din kamar kwayan cuta yake shiga kan sa hantar ta kumbure wanda ake kira hepatitis kenan to akwai kuma wadansu kamar mutum na shan giya da yawa to shan giya da yawa shi ma yana kawo ciwon hanta akwai wasu magunguna kuma muka sha su da yawa suna kawo ciwon hanta akwai wasu mutane kuma suna samu Allah kan sukan sa wani ciwo kamar sankaran hanta su ma to duk wannan ciwon hanta ne Hajiya
to iya cewa wani irin alamomi mutum zai ji ko kuma ya san cewa ya kamu da ciwon
to akwai yawanci indai mutum indai hanta ta toma tana da ciwo tana kumburewa zaka wani lokaci zai ga cikin mutum ya kumbura wani lokaci zaka rinka jin baka iya cin abinci sosai kana jin kasala wani lokaci dan su kuma in ya so maka ana jin zazzabi sai ga to duk waɗannan suna ta amma dai in kana tsammani kana da irin wannan ciwon hanta din ne ya kamata abinda yafi amfani shine a je a duba domin akwai wasu abubuwa da ake ganewa indai mutum na ciwon da a cikin jinin dan adam aka duba so za a gane so likitoci na duba su aka gane sai a ce to wannan malami yana ciwon hanta
to kuma da yake galibi ma yawancin cututtuka alamomin sa sun yi kama din
eh sosai
yawa to idan mutum ya ji bai gane jikinsa ba kawai ya je a duba shi a gudanar da bincike a ga ko menene ke damun shi
eh abu mafi amfani kenan Hajiya yawanci alamomin da kike sun yi kama da juna indai kana tsammani kana da irin wannan ciwon ya kamata kai sauri ka je ku likita a duba in aka ce a tabbata kana da shi ko baka da shi
to
ya ji amfani
ya sake ya ce wai wani mataki mutum zai dauka domin kaucewa kamuwa da wannan ciwo?
To, kamar inda ya kamar su shan giya ne mutum ya daina shan giya. Akwai waɗansu kamar waɗansu na manta abu ɗaya kuma irin masu amfani da allura na mugayen abubuwan da suke ake shaye-shaye
na kwaye masu kusar da hankali.
Eh, to su ma waɗannan suna sa mutum ya sa irin wannan ciwon hanta ɗin su ma bias. To inda mutum ya kiyaye irin abubuwan nan kuma inda shi wannan hepatitis ɗin ne akwai waɗansu daga cikin su wanda zaka iya samu allurar rigakafi in kana tsammanin zaka wuraren da zaka iya shiga irin wannan lalura. To duk waɗannan inda mutum ya je wani likita ya bayyana mashi za a taimake shi a hajjiya.
To hepatitis yana da kama da ciwon shawara ne likita?
Hepatitis a yakin san yakan kawo jaundice shi ke kawo sai ga idan mutum ya canza ɗin nan.
To kusan za a ci hanyar su ɗaya kenan? To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To sai kuma wannan tambayar da muka samu daga wajen Malam Ralwanu Sa'idu Gari a can jihar Zamfara.
To.
Ya ce shin mata suna gadon matsalar haihuwa ne? Ganin cewa su da yawa za a ga wata duk haihuwar da za ta yi sai an yi mata aikin tiyata an fidda ɗan. To, ko hakan zai iya sa wadda aka haifa ta wannan hanyar shi kuma ita kuma in mace ce ta gadi wannan matsalar a nan gaba in ta girma?
Yawanci ana iya gadon zajiya wani lokaci ɗan suna gadon. Yanda mutum na yarinya mace za ta iya gadon wani irin abubuwan daga wurin mahaifiyarta amma ba kowane lokaci ake gadon shi ba hajiya.
To ba kowane lokaci ake gadon in mace zai yi musu yamma aiki
ba. Wadansu na iya gadon wannan hajiya.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To likita akwai tunda yayi wannan tambaya akwai wasu matan zaka ga cewa wata ta haihu an mata aiki kila har sau uku wata kuma har sau huɗu. To akwai bambanci ne wasu kuma in suka yi sau biyu ko sau uku sai a ce musu su dakata.
Domin yanda ake buɗe mahaifar ne kowane lokaci ba a so a rinka buɗe ta haka kowane lokaci.
To shi yasa likita. Shi yasa
ake cewa a ɗan huta kaɗan kafin a yi.
To kamar wa'anda sam-sam kamar an mata aikin tiyatan sau uku ko sau huɗu aka ce sam-sam ma kar ta sake haihuwa fa.
To kuma waɗansu akwai yanda ɗan yake yanda yake a cikin mahaifa ɗin akwai lokaci inda yanda likitoci suka gani ta sake ciki to kima ma abin zai zama hatsari ne ga ita mata.
Wato akwai abubuwan da ku da likitoci sukan lura da su kafin su yanke wannan shawara.
Sukan lura don waɗansu a ga yanda ɗan yake cikin mahaifar to in ya sake faruwa haka in ba taimako yana iya halakar da ita uwar. To shi yasa ake ba da shawara kuma komai kin san ikon Allah ne.
Haka ne tunda wata matar zaka ga an mata aiki sau uku wata sau huɗu wata kila ma har fiye da haka.
To waɗansu ba a musu aiki ko ɗaya.
Haka ne. To malamin ya sake wata tambaya.
To.
Ya ce wani tasiri ko kuma rashin tasiri ne fitowar zufa ko kuma a jikin mutum yake da shi? A taƙaice, idan mutum baya zufa matsala ce ko ko in ya fiye zufa matsala ce?
In mutum bai zufa matsala ce hajiya.
To wace irin matsala?
Domin kin san in kai zufa kamar yadda kin san zafin jikin ɗan adam akwai kimantattun zafin jiki yake da mutum ɗan adam ke da shi. Zafin bai wuce wani kima.
To akwai kiman da ya kamata jikin ya kasance a ko
to inda yake man kana motsa jiki ko kana wani abu to jikinka yakan ƙara zafi. To ƙara zafin nan shike sa shi kai zufa. In kai zufa to bushewa dinan sai yake fitar da zafin daga jikinka.
To saboda haka in baka zufa ne sai ya koma ciki kenan?
To in baka zufa dinnan to zaka iya in baka zufa dinnan zafin zai ta ƙaruwa a jikin mutum.
To
shi wannan in baka hankali ma inda baka zufa yanda ya kamata yana iya halaka mutum ma.
Subhanallahi.
Wanda ake kira turanci heat stroke.
To yawan zufa kuma fa?
Yawan zufa shi inda ya tsanani da yawa ne amma inda domin kana ayyuka ne a waje ko kana motsa jiki ko lokacin kana zufa to ya kamata ka rinka zufa.
To in yayi yawa fa ya wuce kima?
Akwai ɗansu in ya wuce kima to a wannan akwai magani za a iya baka ya rage.
Su ma akwai matsala kenan?
Akwai matsala amma bai kai rashin
yin zufan ba. To ya ce wa wani irin ruwa ne ke fitowa a matsayin zufa ko gumi a jikin ɗan adam?
To ai ruwan da muka sha ake fitowa hajiya shi yasa in kana zufa da yawa akan ce ka rinka shan ruwa kuma.
To shi ne yake fitowa a matsayin zufa?
Shi ke fitowa a matsayin zufa ɗin a jikin ɗan adam.
To. To Allah ya sa Malam Ralwanu Sa'idu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai. To shi kuma Malam Adamu Habu Umar Inyanga a can karamin hukumar Taura ta jihar Jigawa a Najeriya.
To
wai me ke sa yawan zazzabi ne a lokacin damuna?
To yawanci ai ba domin damina bane, yawanci abin da ke kawo zazzabi yanda jikin mutum yake yanayi yana wani lokacin yanayi ya canza jikin mutum wani lokaci kan kawo, amma waɗansu mutanen domin damina kin ga abubuwa na caccanzawa da yawa.
To wato akwai waɗanda a lokacin damina sun fi yin zazzabi kenan ko?
Eh, duk wannan duk canjin yanayi ne.
To
amma ba wani don wani dalili bane, canjin yanayi kuma yanda muke zama kuma yake kawo wannan, amma wannan in dai mutum abin yana zazzabi ko lokaci jiyon damina ya kamata ya likita, amma wai ba domin damina bane. Domin yawancin mutane a ba zazzabi lokacin damina.
To akwai kuma wanda kila lokacin zafi shi ya fi yin da zazzabi.
Eh, waɗansu kuma lokacin zafi, waɗansu lokacin hunturu.
To ya ce wai da kuma wai wani mataki mutum zai ɗauka na rigakafi?
To in dai kana zazzabi da yawa, to a tabbatar me ke kawo wannan zazzabi din.
To
in dai wai domin wani ƙwayan cuta ko wani abu da ke faruwa lokacin, to za a iya baka magani da taimaka ƙwarai.
Ko kuma in jikinka ne bai yarda da lokacin damina ba, sai dai kawai kai ta hakuri har sai daminan ya wuce?
Eh, kai ta hakuri. Ko kuma in dai shiga irin kamar shiga da fita a ruwa yana kawo maka wannan abin, to ya kamata ka daina shiga ruwa, ana ruwa kada ka fita. Ko kuma ma za ka fita dai ka samu abu da zai kare kanka, ya kare ka sosai.
A takaice dai wato mutum ya lura da irin abubuwan da yake yi, ko in ya yi wannan ne yake sa shi sai ya guji yin abubuwan kenan?
Eh, sai ka guji yin abubuwan nan, domin wani lokaci kin san yadda muke shiga, ka shiga cikin ruwa, ka fita. Wani lokacin da iska din nan, to iskar nan kin san iskar ne yayi ka jikinka ya jike, to in kana jikinka na bushewa za ka rinka jin sanyi ma. Domin yadda Allah ya yi jikin ɗan Adam kenan, in ruwan nan na bushewa za ka rinka jin sanyi, sai ka ji kamar kana kana zazzabi wani lokaci.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin, amin.
Likitoci mu ɗauki shawararsu, domin muna ganga wannan ciwon ba ya taɓa mu. Idan muna ganga wannan ciwon ba ya taɓa mu. Idan muna ganga wannan ciwon ba ya taɓa mu. Idan muna ganga wannan ciwon ba ya taɓa mu. Idan muna ganga wannan ciwon.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu, sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga Mahmudu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Manyan kasashen nan biyar da karfin tattalin arzikin suke haɓaka a duniya sun ƙara jaddada tsarin harkokin cinikayyar su tare da shan alwashin ƙarfafa haɗin kansu ta fuskar tattalin arziki a daidai lokacin da Amurka ke barazanar sanya kuɗaɗen haraji da kuma yadda take gaban kanta wajen yanke shawara kan harkokin kasuwancin duniya. Kasashen waɗanda aka fi sanin su da BRICS a takaice sun haɗa da Brazil da Russia da India da China da kuma Afirka ta Kudu. Sun kuma haɗu ne a birnin Johannesburg a taron ƙolin da suke yi a shekara-shekara. Babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya nemi da a bashi damar zuwa ƙasar Kamaru domin ya gudanar da bincike kan zargin mummunan cin zarafin bil'adama da 'yan aware da dakarun gwamnati ke aikatawa a yankunan kudu maso yammaci da arewa maso yammaci da ke amfani da harshen Ingilishi. Mai magana da yawun babban kwamishinan Ravina Shamdasani ta faɗa wa muryar Amurka cewa rikicin wanda ya faro daga zanga-zangan neman adalci wajen samun ayyukan yi da harshen da ake amfani da shi ya rikide ya koma wani babban al'amari. Shugabar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka tura Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ta yi gargaɗin cewa babu ingantaccen yanayi da za a iya gudanar da zaben shugaban ƙasar a watan Disambar bara, wato wannan shekara, inda ta ce idan ba a samu ci gaba a wannan fanni ba, sai hancin zaben zai iya zama mai rauni.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da Salamun Abu da ya hada mana sautin da injinin mu na wannan lokacin wato Dalu Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.